أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والديار العظيم. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أيمة الشيخ إدري لنا بهذا المحضر والتعرف بنزات تاتينا بالزفر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم 25 غواك رمضان إدري سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 1443 wanda ya daidai da 26 ga watan April 2022 ranar talata. Za mu tashi daga inda muka tsaya a cikin tafsirin suratul ahzab karkashin fadin Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yuzana lakum ila ta'amin ghayra nazirina inna na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا قيمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي أفيستحي منكم والله لا يستحي من الحق فإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا أذنتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق فإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا قوان ده كبارك السياق الله لا تدخلوا بيوت النبي كدك شقاحك gidan dajjan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama illa an yu'zana lakum sai har yayi muku izinin shiga inda ila da'an ya muku izinin ku shigo ku ci abinci ghayra nazirina ina ba wai ku shigo ku zauna kuna jiran sai an gama sauke abincin ba sannan ku ci walakin idza du'itum sai dai idan an kiran ku fadkhulu ku shiga fa idza qa'imtum idan kuka ci abinci ku gama fantashiru to ku tashi ku tafi wala mustanisina alhadis babu zancen cewa za a zauna a ɗebe cewa da hira inna zalikum kana yuzun nabi'a zaman ku na jiran abinci da zaman ku bayan cin abinci wajen hira kana yuzun nabi'a yana cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fayastahi minkum sai annabi ya ringa jin kunyar ku yake gaya muku wallahu la yastahi min alhaq shi ku Allah tabaraka wa ta'ala baya jin kunya daga gaskiya وإذا سألتموهن إذن ذاك تنبيه ما تمز الله صلى الله عليه وسلم متى أول أبوه فسألوهن من وراء حجاب وتنبيه لقبايا حجابي ذلكم أدهر لقلوبكم وقلوبهن وأن تنبيه ذاك مصر لقبايا حجابي shine mafi tsarki daga zukatanku da zukatansu wama kana lakum bi halatta gare ku ba an tu zuwa rasulullahi ku cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wala an tankiyu azwajahu min ba'di abada kuma bi halatta gare ku ba ku auri matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan wafatinsa har abada inna zalikum haqiqa cutar da manzon Allah da auren matansa kana indallahi azima babban lamari ne babban zinubi ne a wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Jiya mun ja wannan ayar ba mu kai ga fassara ta ba lokaci ya halin ta ko mu ce mun yi fassara amma ba mu kai ga tafsiri kamar yadda muka saba ba sababin saukar wannan aya ta cewa ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wanda kuka ba da gaskiya ga Allah la tadkhulu biyutan nabi kada ku shiga gidan da jimman Allah sallallahu alaihi wasallama shine lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya auri sayyida Zainab binti Jahsh mun san mun ba da tarihin auren ko da ya aure ta da ta zo gidan sa ranar tarewar ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai walima a cikin walimar kamar hadisin da yazo daga wajen sayyidina Anas yace baba ta ta kirawo ni a cikin Bukhari da Muslim baba ta ta kirawo ni sai ta hada abinci da ake ci mishi haisu haisu wani irin abinci ne wanda ana da alkama ayi dan biredin ta da dan romo romo da dan dabino dabino har yanzu ana da wannan abincin a garin Madina amma fi yawan cin sa yanzu a lokaci irin na wannan watan watan Ramadan ta dauki abincin ta kira Anas ta ce mishi ka tafi ka je ka kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka ce mishi haza laka min mama na ta ce an gaya maka haza laka min na kalilun ya rasulullah ta ce mu ma ga dan gudunmu mun dan ka dan ya rasulullah saboda haka aka zo aka ce karo ma annabi sallallahu alaihi wasallama bai yi wani abu na walima ba sai wannan wanda ita Ummu Sulaym mahaifiyar sayyidina Anas ta aiko da shi da ta kawo mazala sallallahu alaihi wasallama ya ce wa Anas je ka ka kira mun wane da wane da wane ya ce fasan ma rijalan nahu 20 annabi ya ambaci sunayen mutane guda 20 ya ce sun ma mallake ta sannan ka kira ma duk wanda kake ganin cewa duk wanda ka ajiye shi duka kira su su zo yace na fita naje din na kirawo mutanen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce ni in kirawo su bayan na kirawo su sannan duk wanda na haɗe su na tattaro baki daya na kirawo su suka tawo wannan shine hadisin sayyidina Anas wanda aka wada gojen Ibn Jad Ja'd ibn Usman saboda haka yace da muka zo muka cika gidan manzon Allah da ɗakin da gidan har muka cika bangaren sufa abinda ake nufi da bangaren sufa wata ƴar farfajiya ce a gefen gidan manzon Allah ɗakunan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga baya aka yi kamar wata ƴar rufa haka ita wannan rufar cike take da talakawan musulmai sayyidina Abu Huraira yana daga cikin waɗanda suka fi shahara ga ƴan sufa mutanen sufa da mutane da kuma mafiya yawancin su almuhajir ne sai ƴan tsaron al-ansar da sauran jama'a wani malamai ma sun yi ce fadan Allah tabaraka wa ta'ala wasbirna sakama alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiy yuriduna wajha wala ta'du aynaka an turidu zinata al hayat ad dunya wala tuti man ghafalna qalbahu an dhikrina wattaba hawa wa kana amru furqad ta sokani akansu yace muka zo muka cika gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan muka cika har saboda tsaba cika har su hawa mutanen su fa maka cika abu Ja'ad ibn Usman yace na tambayi sayyidina Anas nace mai wai ko za ku kai mutun nawa yace za mu kai kwatan kwacin mutun 300 annabi da yaga haka sai yace to goma goma su ringa shigowa idan goma suka shigo sai goma ta yace kowanne sai da yace abinci ya koshi sannan annabi yace Anas zo dauki hazi taura bi ma'ana wannan ƙwaryar yace na rantsa da girman Allah ban san wanne ne fi yawa ba lokacin da na kawo abincin ya fi yawa ko lokacin da suka ga mutum abincin ne abincin ya fi yawa wannan ma yana daga cikin mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ta yawaita abinci da yake kadan yace bayan an yaka sai sabai suka ci gaba zama bas tashi ba ko sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya fita daga ɗakin da suke yi tafi ɗakunan matansa da niyyar ya musu sallama cewa to sai da safan ku zai zo wajen amaryarsa sayyida Zainab binti Jahsh yace da na da dawo sai ya tarar da su a zaune sai suka ji nauyi a zuciyarsu cewa daga cikinsu akwai wanda ya tsaya sai cewa kamar sun dan takura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam halalin ga matarsa can ta lallabe fuskarta ta juya musu ma baya suna kallon bangon ɗakin ta inda ne suka tashi suka fita a wannan ruwayar a wata ruwayar kuma sun tashi sun fita annabi da ya fita ya dawo sai ya zo tare da suran mutum uku a wannan ruwayar kuma da yake magana dukkanin su sai suka tashi suka fita da suka tashi suka fita annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi zai shiga ɗakin matarsa sayyidina Anas sai ce sai na biyo bayan sai na ga ya tafi sutura ko a ce ya tafi kamar labule sai na dawo baya ya ce bayan ya yi haka lokaci kaɗan bai daɗe ba sai ya fito ya fito sai ya tara jama'a sai ce Allah ya saukar da aya yana cewa ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa an yuzana lakum ila ta'amin ghayra nazirin walakin idza tu'itum fadkhulu wa idza ta'imtum fantashiru ولا مستأنسين الحديث إن ذلكم كان يجوز النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم زوكاش تيوا يا أبو عبد الكبار الجزية كد قارش يا جد من زال الله صلى الله عليه وسلم سيد إذن من زال الله صلى الله عليه وسلم سيد إذن إنسان سيامك إذنك زوجك تأبينتي sannan za ku so ku ci abinci sannan idan kun tashi zuwa kada ku je gaba kuna jiran sai abincin ya sauka ku bari sai abincin ya sauka sannan ku je sannan in kun gama cin abincin kada ku zauna kuna ɗebe kewa kuna hira ku tashi ku ta domin zaman ku yana cutar da manzon Allah amma annabi yana jin kunya baya so ya ga muku Allah kuma zai ji kunya ba ya ga abin da zai taba mai annabin sai ya dace Isma'il ibn Abi al-Hakam yana cewa wannan ayar an saukar da ita ne domin ladabtarwa ga waɗannan waɗanda suka dan daura wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan nauyin kamar yadda muka sani sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya aure sayyidina Zainab binti Jahsh kuma mun faɗi kissar kamar yadda na faɗa kuma gashi na a wannan kissa da nake faɗa yanzu ya yi mata walima wannan walimar shi yake nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana koya mana sunna daga sunnonin aure shine aikata walima a dan zauna a tare jama'a a ci da su abinci a ci a sha a ji dadi wannan ba komai bane ba laifi bane ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yiwa matayensa walima idan ya aura shine wanda aka zo aka tarbiyyar ta kuma fati ko odina ko lanci ya sauransu sannan wannan abincin walimar bil haqiqa kyautar da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda sayyida ummu sulaim babar sayyidina Anas ta yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kyautar ta kuma yana ƙara nuna mana cewa ashe abincin walimar biki ko aure ba lalle sai ya zama sai da nama a ciki ba saboda wannan haihu din babu nama a cikin sa dan haka sai mu duba zuwa ga wancan hadisin da manzala sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa sayyidina abdurrahman ibn auf awlim walau bisha kayi walima ko da dan cinkiya ne haka ba yana nufin cewa lalle sai da nama za a yi wata kan ainihin walimar aure ba ba sai ba ku ana fahimta sannan hikimar yin haka shine ƙara sanarwa da waɗansu waɗanda ba sani ba cewa ka auri wance sannan babbar hikimar ƙara nuna wa Allah tabaraka wataala godiya bisa ni'imarsa ka tara jama'a sai aka godiya ga Allah cewa ka auri mata an fahimta wannan kenan annabi sallallahu alaihi wasallam dai yana yin walima na aure kuma lallai ba lallai dole sai da nama ba da sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure sayyida Safiya yayi umarni da sabansa kowa ya kawo abin da yake da shi masu kawo cikui suna kawowa masu kawo nono suna kawowa masu kawo tamar dabino suna kawowa aka zo aka yi wannan walimar to ala ayyalin dai sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun shigo cikin wannan daki suka ci abinci a bastashi ba suka ci gaba da hira da annabi ya dawo suka ji nauyi suka tashi suka fita Allah ya saukar da wannan aya wannan kenan shine sababin saukar aya sai mu dawo ma'ani na mufradat da kira'o'in wannan aya fadin Allah da yace ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu biyutan nabiyyi mun riga mun gabatar muku cewa alun da su irin kai nafi da su irin Abu Amir da suke sai da sauransu sai mun ce biyuta sun tabbata biyuta sannan Imam Nafi annabi yake fada su kuma ta su wayin yin suna cewa annabi to bi ma'ana kada ku shiga gidar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la tadkhulu biyutan nabiyyi illa an yu'zana lakum wannan illa din istisna'i ne anan wajen da ma'anar munkati ne bi ma'ana cewa kada ku shiga gidan manzon Allah sai dai idan yayi muku izinin ku shigo ku ci abinci to anan malaman usul fiqi da malaman tafsiri irin su Al-Fakhr Razi da irin su Ibn Ashur suka ce a da'am din da Allah ya faɗa anan za mu dan shiga usul fiqi ba mu kayyada bace ba ba a kayyade hukuncin akan cewa kar ku kuskure ku shiga gidan manzon Allah sai dai idan kawai an yi muku izinin cin abinci bane ba a'a ana nufi ne akan cewa kada ku shiga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da izinin sa ku ci abinci haka zalika da'izi ne haram ne ku shiga gidan manzon Allah da izinin sa ko da ku ba dan ku ci abinci ba an fahimta dan haka an ambaci abinci ne anan ala min babil aula za ku iya shiga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin wata bukata wanda ba iya abincin ba suka ce hukuncin irin wannan shine irin wancan hukuncin cikin suratu Isra'i da Allah ya ce wala taqullahuma uffin kada ka ga wa iyayenka kash to ana nufin kaga kash karamar kalma ce to idan kuma ga babban kalma ana nufin ko da dan kash ka kaura balle kuma kalmar da tafi kash din to bi ma'ana kada ku shiga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da izinin sai face sai da izinin sa ku zo ku ci abinci ko kuma dan wani bukata yau a ce kana da wata fitawa da zaka zo ka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka je ka nemi izini in ka je ka nemi izini yace ka shigo sai ka shiga sai ka tambayi izinin ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko mata manzo Allah san dai akwai idan sa alsu mun mata an fasalu ne min wara'i jam haka zalika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam misali ya aike ka je ka aiwatar da wani aiki idan ka je ka aikata ka aiwatar da wannan aikin kakan iya dawowa ka nemi izinin annabi ya ce ka shigo ka ce ya rasulullahi na je na aikata wannan aikin ga abin da ya kasance ya faru kaza kaza illa an yuzna lakum la dani ghayra nazirin ina kaje ku shiga kuna masu sauraro nazirin shine intizar anan ba kuna masu sauraron sai an sauke tukunya ba ko an gama hada abinci bi ma'ana kaje ku shiga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gabanin sauke abincin ku bari sai an riga an sauke abinci an ajje shi sannan ku shiga amma ku zauna kuna ta jiran abinci yazo kuna jin lokaci ne garin nazina walakin idza ju'itum fadkhulu amma idan an kira ku ba ina ban kai ku ƙara shiga ba a idan an kira ku gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fadkhulu ku shiga wa idza da'imtum idan kuma kun ci abincin fantashuru ku tashi ku tafi abubuwan da suke gaban ku Allah ya ce wala musta'anifina lahadin banda tsayawa bayan an gama cin abinci ai ta dai bai cewa ana ta hira ai ta hira ai ta hira a aka ayaka domin zaman ku kuna jiran abinci ya sauka da zaman ku bayan abincin kuna ta hira in cine inna zalikum kana yu'zin nabiyya yana cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma manzon Allah fa yastahi minkum sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ringa jin kunya sallallahu alaihi wasallam baya so ya ga muku cewa ku tashi ku tafi baya so ya nuna muku cewa ya ga muku cewa kuna damuna ku bani dama in ba da lokacin iyali na kamar yadda na ba ku lokacin ku to yanzu lokacin iyali ne ku tashi shi kyakkyawan hali na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da kyakkyawan mu'amala irin nashi an ce bai taba gaya wa mutum maganar da zai sa mutum ya ji kunya ba hasali ma annabi baya bude baki ya ce ba na san abu kaza daga fuskar sa ake gane ya cewa baya san abu kaza daga fuskar sa annabin da idan an kawo mai abinci ko da mara dadi ne yana jin kunya kada ya nuna ba dadi kada ya ci sai ya hakura hakan ya ringa ci saboda kunya irin ta sallallahu alaihi wasallam to sai Allah ya ce annabi yana jin kunya kada ya gada muku abu ku ji kunya wallahu la yastahi min alhaq amma fa Allah bai jin kunyar fada muku gaskiya anan Allah ya ce wallahu la yastahi min alhaq amma kuma duk mutumin da ya san ilmul kalam ya san ilmin tauhidi alhaya yana iya zamantowa daga sifar da cikin sifofin Allah domin me wancan hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah hayyun idza rafa'a al-'abdu yadayhi ilayhi an yardahuma sufra Allah a fasara hadisin direct fasara zan yi kafin mai magana kai Allah yana jin kunya bawa ya daga hannu gare shi ya roke shi Allah ya kuma da hannun bawan ba ta da zero bai bashi komai ba to kuma ne Allah ya ce wallahu la yastahi min al-haq anan kunya a wajen dan adam shine aikata wani abin da idan wani ya ji zaka ji ba dadi ko kuma in aka aikata maka kai zaka ji ba dadi kamar za a jizga ka ga mutanen da abin da yake kama da haka amma kunya da aka fada a haƙin Allah wannan siffa ce wanda ko dai ayi tawilin ta ko ayi tafwidin ta ko dai a gyara ta a ce Allah tabaraka wataala mir tsananin rahma ne ga bawa da ramarsa ta kai Allah yana duban sa ce ya daga hannu ya roki Allah Allah ya ki bashi ya ki biya mai bukata ko kuma ka ce an ce Allah yana jin kunya kunya da ta dace ga Allah shi kenan ba mu san wata irin abin da yake nufi ba ana fahimta madallah wallahi la yastahi min alhaq Allah ya ce wa idza sa'altumu wanna mata'an daga yanzu idan za ku roki za ku tambi matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani abun fas'aluhunna wannan shine riwaya Nafi' amma irin su Ibn Kathir irin su Kisa'i irin su Khalaf sun faɗe ta da fas'aluhunna min wara'i hijab ku tambaye su ta bayan wata kan hijabi anan hijabin da ake magana akai ba fa hijabi bane irin wannan na matan ba fa niqabi bane irin wannan na matan abinda ake nufi ku tambaye su ta bayan sutura an fahimta shi hijabi na mata ko niqabi gashi can a baya ko ko a gaba ne a yana gaba nan kadan fadin Allah yayi wa nabi kullu azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihin anan wannan amma wannan fas'alu hunna ko fasalu hunna min wara'i hijab tana nufin ku tambaye su ta bayan sutura kada wanda ya ƙara zuwa ya dubi ido da ido da ya da ido da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a addu abin da aka tambaye su wani abu ne na duniya lamarin ku na duniya a wata fatawa ce kuke nema to ta bayan hijabi ba ku ba ganin su fas'alu hunna min wara'i hijab zalikum at'aru liqulubikum wa qulubikum wannan tambayar da za ku yi musu ta bayan hijabi ko ta bayan sutura shine mafi tsarki ga zukatanku da zukatansu a kulubi kuma kulubi a tare da kulubi kuma kulubin yana ishara zuwa ga muhimmancin tsarkin zuciya a cikin watakan addinin musulunci wama kana lakum anan na faɗe shi satin da ya wuce ma kana da take zuwa da siffar haramci ko to wama kana lakum bai halatta gare ku ba an tuzu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da ku cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala an tankiyu azwajahu min ba'di abadan ko ku auri matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada ku kuskura ku auri matan manzon Allah bayan sa domin anan matan manzon Allah sun haramta gare ku kasancewar su iyayen mu'mini inna zalikum haqiqa cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da auren matan sa kana indallahi aziman ya kasance abu ne mai girma zunubi ne mai girma hadari ne mai girma a wajen Allah tabaraka wa ta'ala to shi kuma sababin saukan wama kana lakum an tuzu rasulullahi shine an samu wani mutumi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ake kiran shi da Talhat bin Ubaydillah at-Taymi akwai Talhat bin Ubaydillah at-Taymi akwai wani Talhat bin Ubaydillah dai at-Taymi dukkanin su sabon manzon Allah ne guda ɗaya daga cikin su yana cikin asharatul mubashirin bil janna ɗaya daga cikin mutane goma da aka yi musu bishara da watakan aljanna ikon Allah sunan su iri ɗaya sunan baban su iri ɗaya sunan kabilar ta su dukkanin su iri ɗaya amma ba akan wanda take ɗaya daga cikin yan wanda Allah ya musu bishara ga aljanna ba shi wancan wanda aka mashi bishara ga aljanna sunan shi Talhat bin Ubaydillah bin Musafi bin Iyad bin Sakhr bin Amir bin Ka'b bin Sa'd bin Tamim at-Taymi ha fahimta wannan shine wanda aka saukar da wa ma kana lakum an tuzu rasulullahi akansa kamar yadda Ibn Hajar ya kawo a cikin al-Isaba fi tamyiz as-sahaba to shine yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana zaune kai sai ya ga sai dubi da Aisha radiyallahu anha kai sai ya kasa zuciyarsa cewa ai annabi yana rasuwa a cikin matan sa zuwa hawa shi kuma Allah ba tsayawa Allah nan da nan sai Allah ya saukar da aya wa ma kana lakum an tuzu rasulullahi bai halitta ku cutar da manzon Allah ba wala an thank you azwajahu min ba'di abadan bai halitta gare ku ku auri matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba bayan sa an ce shi wannan da ta sauka a kansa tun lokacin da ta sauka saboda kima da yayi ya tsorata Allah tabaraka ta'ala ya saukar da aya a kansa yana mai tsorata yana mai tsoratar da razanar da halitta baki daya a kan sha'anin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da matansa ya yi nadama babba sai da ya yi matsayin da sai da ya taka ya je aikin hajji da kafa sai da ya je aikin hajji da ɗaya da ɗaya sau goma ko kowanne da kafa sannan ya ja mutane wajen sau goma yana suna sama raƙumi shi yana ƙasa yana jin su zuwa aikin hajji sannan ya yanta wuyaye kawai duka dan yana neman Allah tabaraka wataala ya yafe mishi daga abin da ya aikata kamar yadda Imam Al-Qurtubi ya faɗa kamar yadda sai ya karbo fassara a wajen Sayyidina Abdullahi ibn Abbas ya zo cikin Al-Jami' li ahkamil qur'an wannan kina to shine sababin sa Allah ya saukar da wama kana kuma an tuzu rasulullahi wala an tinki azwaji min badi abada na zan ku karin billahi azima to wannan sune wannan shine fasara ayar da da abinda ta kusa na daga kiraqodi sannan wannan ayar ta kunshi wata kan wa'insu ladabai kuma ta kunshi fawaid amma duba da lokaci bari mu karanta abinda zai sawaka sauran ayi shi gobe ta kunshi wata kan ladabi na al-ijtimaiya wata kan ladabba hukunce hukunce na zamantakewa akwai ladabin da iya manzala sallallahu alaihi wasallam yake banta khususiya ce hukuncin da annabi yake banta misali ladabban akwai wani akwai adab da kuma a ya kunshi baki da amatul ummati baki da al'umar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam abinda ya kunshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wannan ayar tana nuna mana wajibi girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da girman sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ladabi a hadirin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da tsoratarwa da raznarwa akan cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kwatan kwacin irin wannan ayar akwai irin ayoyi da yawa kamar fadin Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhal ladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u ku da kuka bada gaskiya kan ku ce manzo Allah ra'ina a wannan rashin ladabi ne domin a kalmar ana iya amfani da ita wajen rashin ladabi in kun zo ku ce qulu zurna wasma'u a cikin su akwai fadin Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhal ladzina amanu la tuqaddimu bayna yadayi llahi wa rasulihi واتقوا الله ان الله سميع عليم يا ايقو عند كوكا بادا غسيا ga Allah kada ku shiga gaban Allah da manzon Allah kada manzon Allah yana magana ku tsaya ku shiga ku tsoma baki ku bari su ya gama kada ku fara hukunci a sama da hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan akirin ta zaka ji da Allah yake fadan dai ladabi a cikin manzon Allah ya ayu wallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabiyyi wala taj'alu lahu bil qawli kajahri ba'dukum li ba'din an tahbada a'malukum wa antum me la tashuruna ya ku da kuka bada gaskiya kada ku daga ma muryar ku sama da muryar manzon Allah ba a yin haka kaka daga muryar ka sama da muryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka fa sayyidina Abubakar da sayyidina Umar radiyallahu anhu ma ta sauka ana shawara ne wanne ya ce kaza wanne ya ce kaza sai mu dan daga sama da muryar manzon Allah duk girman sa wajen Allah Allah ya tsawatace kun kayaka tun daga lokacin sayyidina Umar ya ce wallahi ya rasulullah zan kara magana gare ka illa akhir sirr zan ringa magana kamar wanda yake so ya maka sirri sai da take ga matsayin ai annabi ya koma zuwa ga Allah idan sayyidina Umar yana magana zaka ji annabi ya ce eh me kace Umar me kace me kace saboda ya ce Allah ba ya ce la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi daga cikin su akwai irin ayati Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dukum ba'da kada ku sanya sunan manzon Allah kamar irin sunan dan uwanka kawai ka dauki ka ce sadiku abubakar dalliti aminu a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a fada sunan sa ka tsaye ba ka ce rasulullah nabiyullah abul kasim amma sai da kinaya kanka kiran shi da zaka kira wani ka bar ma Allah kai ce idan kana daga murya kana kiran manzon Allah innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aksaruhum la ya'lamun wanda suke kiran ka ta bayan dakunan matan kai rasulullahi dukkanin su mafiya yan zuwa su da hankali daga cikin ayoyin da suke ƙara nuna wannan girma da ladabi ga haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya cewa ya ayyuhal ladzina amanu la takunu kal ladzina azaw musa fa barra'a Allahu mimma qalu wa kana inda Allahi wajiha ya ku wanda kuka bada gaskiya kada fa ku kasance irin kwatankwacin waɗannan wanda suka cutar da annabi Musa fa aikin manzon Allah annabi Musa fa mai alfarma ne a wajen Allah to kuma dai alfarman sa bai kai manzon Allah ba to kada ku yi haka an fahimta saboda haka da wannan ayar da muka biya ta wannan ita wannan surar da wayannan ayoyin suna wajibta mana jin nauyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da girmama shi da kaddara lamarin sa sallallahu alaihi wasallama da kaskantar da murya a gaban sa kuma wannan abin yana aiki a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tare da sahabbai da lokacin da yake kan larabi da Allah kakkaje garin Madina kana muwaja rawdatul sharifa kana kiwo kai mu kai madinzi kai masoyi kana daga murya to rashin ladabi a gaban kabarin manzo Allah shi ma ba a gaban yana an fahimta saboda alfarman sa a lokacin da yake tare da sahabbai alfarman sa a lokacin da ya koma a wajen Allah tabaraka wataala wannan dukkan ladabi ne da Allah tabaraka wataala yake koyawa halitta game da sha'anin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine hukunci da yake bace manzo Allah hukunci da yake bance sauran jama'a yana daga ciki shine fadan Allah ya ayyuhal ladina amanu bima'ana ya kwado ka ba da gaskiya da Allah shi kadai babu abun bauta da gaskiya sai Allah ko kai imani cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne ko ku kudurci haka a zuciyarku ko ka furta da bakinku a gabobinku suke nuna haka to la tadkhulu bayta an-nabi kada ku kuskura ku shiga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bi ma'ana haramun hukunci kenan haramun ne a gare ku ku shiga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba tare da iznin manzon Allah ba sai da iznin sa wannan abin da sanar ce hukunci ne ammi ai idan aka gano hukunci ammi ba ma ga manzon Allah ba ga sauran mutane ya ayu wallazina amanu la tadkhulu biyutan ghayra biyutikum hatta me tastanisu wa tusallimu ala aliha ya ku dauka ba da gaskiya ga Allah kada ku shiga gida wanda ba gidaje wanda ba gidajen ku ba har sai kun nemi izinin ɗan gida mu shigo abinda ba ake nufi a matsayin ki in ka ce salamu alaikum aka ce wa alaikum salam ba wai fa sai ka danna kai ba haka muke yi ko ana ce alaikum salam sai a danna kai a'a sai ka ce in shigo sai a ce eh shigo sai na Umar radiyallahu anhu zamanin ta an ji an ce akwai mutane ɗan bata gari a Madina suna can wani gida ya tsaye ta wajen su aka ba su labari ga sai na Umar ya zo kai sai zo kullu gida ya kwankwasa wa sun zo ya kwankwasa kira dubu ne kai kama katangai ya aura ina durwa sai ce ya wale zina amma na durku ne ni tangara biyu ta kuma hatta ta stani so sallimu ala ali yace in gaskiya ne sai fa ina fita ya maka sallama suka dubu da sai sun aura sun an fahimta Allah ya tsara la tadkhulu biyutan ghayra biyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala aliha har Allah ya ce in me wa in yakum rujuu farjuu idan aka ce muku kun ka sallama aka ce wa alaikum salam ku koma Allah bai ce ku shiga bai ce ku koma din an fahimta sannan fadin Allah da yace hatta biyutan nabi illa an yuzalakum ila da'in ghayra nazira ina kada ku shiga gidan manzo Allah da sauran dukkan gidaje an gasu maka wannan hukuncin hukuncin kuma nan gaba gari ne dukkan gidaje kar ka je gidan abokinka gidan dan uwanka gidan wani makusancinka gidan makocinka kawai ka je kai zaman ka saka kai mallam wai za a ci abinci kuma abincin nan sanan da awa ɗaya zai sauka amma ka je kai musu baba ke ri a gida suna da dan sirri da suke sosai suna da wasu ɗan tattauna kai kuma kana su ka zauna ka harɗe ka ba akan kujera ka ɗauki ruwan kana kallo to haramun ne wannan yin haka alwaji haramun ne aikata haka Allahumma sai dai idan mai gidan ne ya kirawo ka yace dan Allah ina son yau za mu ci abinci rana da kai amma ka zo cin karfe 1 ko cin karfe 12 saboda akwai wani tattaunawa na harkar kasuwanci ko harkar karatun nan ko harkar siyasa nan da za mu tattauna kafin mu gama an kawo abinci to wannan babu laifi izinin can ya bayyana kenan gidan nazina walakin idza bi'tum fadkhulu amma idan aka kirawo ku aka gayyace ku ku shiga ku je ku amsa gayyata wala musta'anifina li hadith banda tsaya fa bayan kuma an gama abinci an gama cin abinci kuma ka zauna ai sai gida wani ma za a gani fa ya je gidan da ba gidan su ba an kawo girki ya ci abinci ya koshi wallahi garin zaman gida sai bace kwashe shi a faru haka ko ana sa irin wannan sai ko to Allah ya ce shi ma wannan haramun ne misali na gaishe ka gidana ka zo mun ci abinci rana da kai karfe 4 tayi sai ta mun ga wannan abinci kuje muka aure sai to sai mu je masallaci na dan sarari mu sallah muka je aka yi sallah a masallacin dan sarari na fito kuma ka biyo ni gidana a'a ai da na fito da sai ce to alhamdulillah sai safa ni zan wuce ba wai da muka ga wannan ba kuma ka biyo ni niki niki biye a kimi zaka zo yi bayan ka tarin ana fanta hukunci hukuncin kuwa wannan kiran inna zalikum kana yuzun nabiyya fa yastahi minkum hakika wannan yana cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma yana jin kunya domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ashaddu haya'an min al-azra'i fi khidriha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi budurwa da take cikin darbuka an san darbuka kuwa eh abinda ake nufi da darbuka wato kan budurwa da aka yi mata aure dan ya shakaf aka saka ta adal kun san akan amalance ko akan rakuni ake saka ta sai a rufe ta da wani zani ko wani dan kalofi haka sannan idan haka sako da ita za a sako da ita ta yin da kalofin da komai a rufe ta wani da zamanin ya ja babu irin wannan darbuka sai a dauki katotin lambai a maka yarinya a rufe mata fuska a kai ta gidan miji to ai hikimar rufe wannan lafayar rufe fuska da ma'amare suke yi ai na kunya ne kunya suke ji kar su bude ido sada ido da mijin nasu an fahimta to manzo Allah ya fi duk wata mace mai irin wannan kunya kunya sai kunya gaske ne sallallahu alaihi wasallam to shi sa yake cin kunya baya sai gayawa tabbasa cewa a dan ba mu lokaci kuma a dan tafi duk mutumin da ya gaji kunya a wajen manzo Allah ga shi ma ka zo gidansa ya gaji amma ba zai yi gawa ba ina kiran zan yi amfani da wannan dama in kira ƴan uwana muridan abin da sufantaka tun balle wanda suke kan har turba ta sufantaka a hirinku a hirinku kuna tashi ku tafi gidan gidajen sayyidai tun sassafe duniya shi ya tsaye wa dare tun dare har asuba ka dan kyale shi ya bace ko zo ziyara a ina to wallahi haramun ne wannan ziyara babu ta kowai alkhairin da ka zo nema ma zubiya mai eh mana to yana hutawa sharifi kuma sun ji tafiya a sun zo mai da sassafe ko kuma ka ga mutum sun zo ziyara wajen manyan bayin Allah an gama ziyara an daga hannu an yi masa addu'a kuma sun zo na wajen mun zama mai eh da ai ko tana irin wannan tana faruwa inda kira da babban murya duk wa'annan ku wa'annan muridai da kuke ganin muridan taka idan kuka jin kuna neman albarka ka ku je ku takura wa bayin Allah suna da uzurka da yawa ba ku kai bane ba almajiransu suna da iyali su ma ku ba su lokacin iyali suna da almajiran cikin gida kuma almajiran cikin gida lokaci ka zo tun daga uwar duniya a zo a maka addu'a kuma ka wani sun koyar da kanka kai gum kai ayi ayi ka tashi ka ki tashi karshe ma wani ya tuma shi ne wata wallahi saboda haka idan an je ziyara dan Allah dan annabi ana zuwa aka yi ziyara a daga hannu ayi addu'a a tabi in kana da wani abu na diya kai in ba ka da shi je ka dan Allah a ranga ba su suna huta akwai shehinan da wannan shi ya janyo aka samu shehinan da suke wani lokacin a gansu ko to muride duk da zama ta musu su zo su zauna su hana ka saka kana wani shehin ma yana dan wuridin da zai nan bara da azumin nan wai suka zo ziyara wajen sai su ba su tashi zuwa ba ma bayan mun gama tafsiri wajen kaga sha ɗaya saura ba su suka ba gidan ba sai ɗaya saura to me suka me wannan ba su ladan ba ba za ku kalle sai ta tsaye wajen ta ba Allah nan kawai shi ne ga dai shi nan ana faɗa nan wajen in Allah yana faɗa wala mustani sin al hadith in kuka zo kuka gama abin da za ku ba wani zaman cewa ana neman wai a cigo da gida wace a zo a gida ka je gida kana da iyali ku gidan su an fahimta in ka zo ka takura bayin Allah na gari kuma su suna jin kunya ba su ga maka ba saboda sun gaji kunya wajen sayyidina rasulullahi to wallahi la yastahi min alhaq Allah bai jin kunya fadan gaskiya kamar inda yake da abakara inna Allah la yastahi an yadriba maslan ma ba'udatan fa ma fawqa an fahimta wa idza ta'altumuhunna mata'an idan za ku nemi wani abu a wajen matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ba ku nema min wara'i jari sayyidina Umar radiyallahu anhu yana cewa wafaq rabbi fi salati nayi dace da abinda ubangiji yake so a cikin abubuwa guda uku yace nayi dace a cikin lamarin hijabi nayi dace a cikin lamarin ibadatin yakin badar nayi dace a cikin lamarin giya a cikin hijabi yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akai nayi dace a wajen yin sallah a makamin Ibrahim nace ya rasulullahi baka tsani mutayin tsiri makamin Ibrahim ya zamanto wajen zan yi sallah lamarin ya sallata Allah ya tukadda wattakhizu min makani ibrahima musalla ku riki wadu makani an ibrahim wajen sallar ku shi sa kaga idan aka yi tawafi rak'atai tawaf din nan da ake yi ai addije bayan makamin ibrahim ake yin su ko madallah sannan sai al'amarin ijabi hadisi ya Allah sai da Anas bin Malik sayyidina Umar radiyallahu anhu ya zo jan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah ya kamata ka dan sha makance ka sitirce ka sha makance iyalanka saboda muna shigowa mutane suna shigowa da iyalanka a cikin mu akwai fadi akwai kuma bar mai kirki da mara kirki dan haka a sitirce su saboda haka sai Allah ya saukar da wai za su aljumu hunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijabi ana fahimta sannan sai akan bararrun yakin Badar da aka kai abuwa ribatattun yakin Badar da aka kamo su sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi sayyidina Abubakar shawara ya kake ganin za a yi wannan ribatattun yakin sai sayyidina Abubakar ya ce babu kuma ya rasulullahi a karban abunan fida'i fansa daga hannun su tayi idan aka karban sa aka rabu da su Allah ya shirye su daga bayan su cikin musulunci sayyidina Umar kai fa ya ce ina ya rasulullahi ai abinda za a yi daga cikin mu kowanne a hada shi da dan uwan sa nan wajen ya fille mai kai a dauki a kira a hada shi da sayyidina Umar a sayyidina Ali ya ce fille mai kai domin ubangiji mu ya san cewa mun ba sa karfe da kowa sai nazala sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin mutane akwai wanda yake da laushin zuciya wanda laushin sa ma da fi laushin nono shine irin zuciyar Abubakar Abubakar misalin ka shine irin misalin annabi Ibrahim alayhi salam wanda yace rabbi inna wana adlanna kaseeran minan nas faman tabi'ani fa inna minni wa man asani fa inna ghafurun cewa guma kannan sun bata da mutane da yawa wanda suka bi ni to iyana wake nan wanda kuma suka saba da wannan Allah kai ne kafara ne misalin ka kuma shine irin misalin annabi Isa alayhi salam yace in ta'azzabahum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim Allah idan ka azabtar da bayinan da man bayinka ne amma idan ka gafarta ka yabe musu daman kai sarki ne mabuwayi mai hikima yace misalin a cikin mutane kuma abu wanda zukatun suke da karfi karfin ma yafi na dutse shine irin zuciya ka Umar kuma misalin ka shine irin misalin annabi Nuhu da yace rabbi la tazar al ard min al kafirin da yara innaka in tazar mai dubu ibadaka wala yadu illa fajiran kafara Allah da kai yanzu ba wani gidan da zai so akwai inda akwai kafai Allah halaka da su domin idan ka kyale su Allah fa za su biyo baya kuma wanda suka dan shi kamar zuncin da riba ce su zuwa kafirci kuma misalin kai shine misalin annabi Musa da yace rabbi amene rabbi rabbana ta dake mu rabbana iblis ala wujuhim an rabbana iblis ala wujuhim wa amwalim ko fa la yaminina hatta yarul azab al amin lamin yace Allah ka shafar da su ka shafar da dukiyar su domin ba za su imani ba Allah sai sun ga azaba karara yace to shine haka manzo Allah sun zare sun yi sai Allah ya sauko da aya kuma sai jibin bayan sai na kuma ma kana an nabi an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ardi yace to haji wannan guda uku da sayyidina Umar ya fada ba wai giya su bane ba gashi nan sayyidina Umar yake roƙan Allah Allah ka kawo mana amsa gamsasshiya akan lamarin giya dan da farko sai Allah ya ce sanaka al-khamr wal maisir wal fihi ma ismun khabir wa manafi lin nas wa ismuhu ma akbar min nafsihi ma wa yasalunaka al yatama qul islama kar zuwa karshe yace Allah ka bayyana mana abu dai akan lamarin giya sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sauka da aya ya wala za'amu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna kada ku kusanci sallah kuna masu mai sai suka daina da idan suka tashi suna shan giya aka samu wasu daga ciki suka sha giya aka zo za a yi sallah sai suka aka zo za a yi limanci aka ba ɗaya daga cikin su ya tashi ina yin faci ya ce kul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun wa antum a'buduna ma abad wa ana a'budu ma abadtum wa antum a'buduna ma abad lakum dinukum wa li din zai ce la 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 a cikin ta sai Allah ya saukar da yawan zamu la taqrabu salata wa antum sukara yace ya rasulullahi Allah ya kuma roƙan Allah ka bayyana mana da amsa gaushe shi a lamarin giya ti Allah baraka wa ta'ala ya saka da aya ya ayu allazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu rizq wal ansabu wal ansabu rizqun min amali shaytan faysalubuhu la'allakum tuflihun innama yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddukum an dhikrillahi wa an salah fa hal antum muntahuna sai suka ce in tahaina kun daina mun kace mun suka ce kun daina daga ciki wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta satu ya ci mun go خلقنا المدرجة إزاما فكسرنا الإزام لاما ثم أنشأنا وخلقنا آخر كابون النبي فدعي جبا سوى الدهر عند سيدنا عمر جد الله يكي بس إبراهيم جمالا سيت فتبارك الله أحسن الخالقين الله سيت وكد فتبارك الله أحسن الخالقين إيرن نفس اللفظ نسيدنا عمر رضي الله عنه دكما لوكا تندى الله يهي وتواكع دومينيو تهنن matan manzon Allah ba wai rashin adabi ba a ta hannun matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan akoya mana karatu sai da Umar da ransa ya soso yace a sarar bu in da lahu kuna an yi baje lahu azwajan khair minkun sai Allah ya saukar da haka a sarar bu in da lahu kuna an yi baje lahu azwajan khair minkun muslimatin mu'minatin qanitatin sa'ibatin abidatin sa'ihatin sayyibatin wa abkara duka wayannan daga cikin abin da ake ci musu muwafaqat Umar ne amma ladabi na sayyidina Umar a fadin Allah haka yake cewa daga abin da yake dace na Allah bai ci abin da Allah ya dace da abin da faɗa ba ai duk ya faɗa san Allah yake sokar ko amma sai ci abin da dace daga nan faɗan Allah an gane dukkan madalla fas'aluhunna min wara'i hijab ko tambaye su a bayan hijabi bi ma'ana anan hijabi na faɗa ba yana nufin wai hijabi irin wannan na mata ba ko zani ko niqabi da ake yawo da shi ba a'a hijabi irin satira a dan bayan over daki shi yasa idan suka zo za su jarci mata ya manzo Allah sai ya umma wani ne ya zai ke tambaya game da kaza game da kaza game da kaza su ma matan mazala sai su ba da amsa ba tare da an gan su ba an fahimta shi yasa sayyidina Umar radiyallahu anhu a zamanin sa da zai kai su aikin hajji matan manzo Allah sai ya dauki amintattun mutane a cikin wajen sa su ne sayyidina Uthman bin Affan da sayyidina Abdurrahman bin Auf yace ku ne za ku gadi za ku mun gadi matan manzo Allah sannan ya buga tsamfin ya buga Umar yace kada wani dan aikin haji dan aikin haji ba wai ya zo inda matan manzo Allah suke ba hanyar da suka ba ka zo kusa da domin kiyaye alfarma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun ji labarin a lokacin rasul sai da zanabi ta jashin da bai ba su akai ta ba kawai a kyale ya tsara mutane an fahimta wannan kenan zalikum wa dahar liqulubikum wa qulubin ina yin karfin sarkin zuciya muhimmancin sarkin zuciya a cikin musulunci wa ma kana lakum an tuzu rasulullahi bi halatta fa ku tutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba domin izaya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafi girman kaba'ira kenan mafi girman zunubi kenan wanda yake wajabtar da la'anar Allah ko ان الذين يؤذون الله ورسوله سيجني لعنهم الله في الدنيا والاخره وعد لهم عذابا مهينا دو وند يتبع منزال الله صلى الله عليه وسلم تو الله يسيني مي البركه الدنيا والاخره دو wannan aka ce la'anuhum Allah fi dunya wal akhirah da wannan malamai suka tafi akan cewa duk mutumin da ya cutar da manzon Allah a lokacin da annabi yake tare da safai ne ko bayan ko ma manzon Allah zuwa ga Allah ya wajaba a kashe shi imam al-qadi yansir radiyallahu anhu ya kawo ijma'i da kunzumin malamai na so a ce da na kawo maganganun amma ni akan kaina na tabbatar lokaci ba zai ba mu ba amma kamar na taba yin karatu a cikin katin na juma'a irin malamai da yawa da al-qadi biyar ya faɗa kan cewa sun yi ittifaqi akan duk wanda ya tuba alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wajaba a kashe shi ba ma a buƙatar tubata kai ko zuwa kai kace wani ya ga annabi kaza aka ji aka bididdigi bai ga annabi kaza din nan ba to kai ne ka ga mashi a maza ba sai mamaki kai ka ga wani abin dan haka hukunci ya wajaba a gare ka kai ko cewa kai ne girman manzon Allah ka saba da shi so dai tak kai botin din manzon Allah ya tabbata da shi ka wajaba ka shi ba a taba wannan alfarma sannan malamai suka aka samu kusan ijma'i akan su kuma duk wanda ya taba sabon manzon Allah a ladabtar da shi ba kisa ba a ladabtar da shi wannan kenan wala an tinki yu azwaju min baji abada kada ku kuskura ku auri matayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ta haramun ne gare ku auren su kuma shi haramcin aure a musulunci da aku guda biyar ne nau'in haramcin aure aure yana haramta ta hanyar musahara bima'ana ba yadda za a yi ka auri babar matarka idan har an samu dukhuli ga matar ko aure ma da kuma ji kuma ba ji kuma akwati kuma amma ji kuma halatu kuma ba ta kuma ba wa ummati wa ummahati sabiqukum ya haramta ka auri matayen abukai iyayen matayenka sannan aure yana haramta da mula'ana li'ani ko menene shi a cikin sosu sosu nuri ko anta sa'al arba'a shahatin billahi innahu lam yakun kadhibin wal khamisatu anna dhi wallahi la yakun kadhibin wa idza ana azama anta sa'al inda tayi li'ani ta ce mai yayi zina shi ma ya kai da aka yi da ai fasakin auren halala ta shi to kuma aure ya haramta ko kuma idan muka tsaya fiki sai ya haramci na uku haramci na uku shine bil murada da shayarwa an ce shayarwa yana haramta abinda jinsi ya haramta yadda ba za ka auri yarka ba ko kanwarka haka ba za ka auri duk wanda ta fito daga cikin wanda ka sha mamanta ba wa ummahatil lati me arda'nakum wa akhawatukum min arda'a iyayen da suka sha da ku nono haramun ne ku aure su wa akhawatukum min arda'a ya'en wanda suka kasha nono ta da su suma san haramta ko da ko ba ya'en su bane ba ma idan sun sha da kasha kun haramta an fahimta duk da cewa akwai maganganu masu yawa ma akan abin nan annabi ya wannan amma san dai ba wannan wani ba ina jira mun yi shi a sai nisa'i sai haramci na hudu shine bil ansab shine na jini na nasaba ya'yanka ya'yanka iyayenka uwanka da sauransu na biyar shine haramci na takrimi domin girmama akwai wanda ba aka aure su ba kin girmama ko duk duniya babu wanda aka wannan mata mazala su haramun ne aka aure su takriman lahunna girmamawa gare su inna zalikum kana inda Allahi azima hakika wannan abu ne mai girma a wajen Allah tabaraka wa ta'ala zunubi ne babba a wajen Allah tabaraka wa ta'ala a ce ka auri matayen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama za mu tsaya nan inda muka gobe sai kai mu fada fawaid da mu rishi muna ƙara sarwa ɗan uwa insha Allah in Allah ya kai mu gobe za a yi khatamar wannan tafsirin daga karfe 9 zuwa 10 dai da muka saba inda muka yi dai Allah ya ba mu ladan da muka kuskure Allah ya bi mana fatiha ma za ta fati amin